Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labarin mai karantawa Ibrahim Ka'alin Musulun Garba. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya fitar da wata takardar bayani inda yake bayyana cewa yayi matukar kaduwa da yadda tashin hankali ke ƙara muni a Gaza da kuma kudancin Isra'ila. Ina kira ga Hamas da sauran mayakan Palestino da su kawo ƙarshen cilla rokoki da sauran taki-takin takala a tsawon kan iyaka, a cewar Antonio Guterres a jiya Asabar. Ya ƙara da cewa dole ita kuma Isra'ila ta kai zuciya nesa don kauda dagula al'amura. Guterres ya ci gaba da gargadin cewa muddin al'amarin ya ci gaba da ta'azzara, rayukan jama'a da dama za su kasance cikin haɗarin gaske, wanda hakan zai kuma daɗa tsananin matsalar jinƙai a yankin na Gaza. Ƙarshenta dai kuma hakan zai kawo dusashewar goyon bayan ikon hukumar Palestino a yankin. Shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya miƙa hannun sulhu a jiya Asabar ga turawan ƙasar, sannan ya ce ba za a ƙara mamaye musu gonaki ba, a wani matakin da ya saba da salon jam'iyyarsu ta ZANU PF mulki, wadda kan ɗauki turawan a matsayin baƙi tare kuma da ƙwace musu gonaki a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe. Shugaba Emmerson Mnangagwa ya yi kira ga turawan da su kaɗa masa ƙuri'a a babban zaben ƙasar ta Zimbabwe da za a yi ranar 30 ga watan Yuli. Yana mai masa alƙawarin samar musu da ƙarin ƙasar noma. Mnangagwa ya yi nasa jawabin ne a taron da 'yan jam'iyyarsu ta ZANU PF ke kira gangamin zawarcin farar fata, wanda aka shirya da zumar samun ƙuri'un turawa. Waɗanda mutumin da Mnangagwa ɗin ya gada, wato Robert Mugabe, yakan kira mutanen da matattunsu ne kaɗai ke da amfani. To, karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin ta ce shugaban Rashar Vladimir Putin da kuma shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron sun yi magana ta wayar tarho jiya Asabar kan batun haɗa hannu wajen ayyukan jinƙai a Siriya, kwana guda bayan da ƙasar ta Faransa ta tura magunguna na wajen tan 50. Ƙasar ta Faransa dai ta tura kayan magunguna ne bayan da ƙasar Rasha ta amince za ta taimaka da jigilar kayan agajin zuwa wuraren da ke hannun gwamnati a gabashin Guta, wanda wani bayan garin Damascus ne da ya kasance ƙarƙashin ikon 'yan tawaye har zuwa cikin watan Afrilu. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo sun kuma tattauna kan yadda za a bullo ma matsalolin jinƙai a Siriya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha. Rahoton hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da matsalar cutar ƙanjamau ya yi gargaɗin cewa akwai matuƙar matsala kan yadda ake sako-sako a batun ɗaukar mataki game da cutar ta ƙanjamau a duniya baki ɗaya. Rahoton ya ce har yanzu gabashi da kuma kudancin Afirka ne suka fi fama da cutar ta ƙanjamau, inda kashi 53 cikin 100 na masu cutar ƙanjamau a duniya da kuma kashi 45 cikin 100 na sabon kamu duk a nan ne. Rahoton ya ce a shekara ta 2017 kawai ma mutane wajen 800,000 ne suka kamu da cutar a gabashi da kuma kudancin nahiyar, kuma mutane kimanin 380,000 ne suka mutu da cutar. A ƙasashen Mozambique da Afirka ta Kudu da Tanzania ne aka samu fiye da rabin sabbin kamuwa da kuma mutuwa sanadiyar cutar a bara. Wani babban jami'in sojin Amurka ya bayyana shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin amintaccen mutum. Yana mai yadda da hasashen wasu muhimman jami'an Amurka da ke cewa akwai ci gaba sosai a tattaunawar da ake yi da Koriya ta Arewa. Komandan sojojin Amurka a yankin Koriya, General Vincent Brooks, ya ce rabon Koriya ta Arewa ta cilla makamai masu linzami tun a cikin watan Nuwamban shekara 2017. Kuma tun sannan take-taken da kuma salon Koriya ta Arewa sun canza, kuma watakila ma canjin irin waɗanda ake bukata ne matuƙa a cewar sa. Brook ya yi jawabi ne jiya Asabar ga jama'a a dandalin Aspen Security Forum da ke Colorado ta kafar bidiyo. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo su ma sun sha bayyana kwarin gwiwansu kan wannan tattaunawar.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da dawowa sabon shirin zabe ko nadi. Da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar har ila yau a rikon kwariyar mai shirin Ladan Ibrahim Ayawa. A wannan mako za ku ji cewa wata dogar NAPC daga Taraba na bukatar kawo karshen shugabanci biyu na jam'iyyar biyo bayan zaben jihohi da ya kawo rabuwar kawuna. Duk da dai tuni an riga an rantsar da bangare daya. A shekashi ke hana mata zaben yan uwansu mata a siyasa, haka nan za ku ji yiwuwar dawo da zaben yar tinke a fidda gwanin APC. Hukumar zabe ta nuna damuwa ga yadda aka sayi kuri'u a rumfunan zabe a Ekiti. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Wata dogar APC daga Taraba ta nuna damuwa ga yadda har yanzu uwar jam'iyyar ba ta shawo kan shugabanci biyu da aka samu na jam'iyyar a jihar ba, sakamakon zabe da ya kawo baraka. Da kira ga sulhu, matukar jam'iyyar ka iya tasiri a jihar da tun 1999 PDP ke mulki. Aliyu Madaki Babangida shi jagoranci tawagar.
Mun hada talakawa, ƴan jam'iyyar mun tattauna da su, sun kawo mana korafe daban-daban matsalolin su. Wannan gefen sun ce suna da esko, wancan gefen suna da esko. Suna saka mai yuya. Shine yasa muka ce to tunda haka ne to ya kamata mu dauko maganar nan mu kai gaba wurin shi national chairman, shine alkali, shine zai kira su don mu yara ne a jam'iyya. Ba da zai kaman ka shigo gidanka ne ka samu mamanka da babanka suna fada. Bayan wa zaka bi?
Ba mu labarin yaya aka yi a wajen aka samu wannan bangarori guda biyu
ne fa. Bangarorin da farko muna zaune APC tsintsiya madaurin ki daya. Wannan matsalolin ya faro tun daga lokacin da aka ce za a yi congress, daga ward congress, local government congress zuwa state congress. Bangarori biyu sun zo sun ce dole ne a zauna, kowa yana gani ya kamata a bashi haƙƙi daidai sanan dan jam'iyya. Wasu suka ce su za su juya jam'iyya, wannan suka ce a jam'iyya nasu ne. Da aka zo aka yi ward congress, waɗannan suka yi nasu daban, waɗancan suka yi nasu daban. Ko da wakilai da aka turo daga national level an zo an samu tashin hankali, kowa yana kokarin ya nuna shi ne da jam'iyya.
Abinda na ji labari an tura wakilai kamar guda biyu daga nan ma Abuja waɗanda suka je domin kula da wannan zaben na mazaɓu angoni da na ƙananan hukumomi. Daga nan me ya faru?
To da aka turo su bangaren integrity group su sun ce wurin su aka turo, mama kuma ta ce waɗannan mutanen din wurin ta aka turo. To mu kuma mabiya jam'iyya wanne ne zamu dauka? Sai muka zama yan kallo, mu ne da jam'iyya kuma mu ne yan kallo, iyayenmu suna fada.
Yanzu a nan a Jalingo wani hali yake ciki a jam'iyyar APC?
Halin da ake ciki shine mutane suna ciki rudani, basu san takamimmi ma ina ne jam'iyya ta dosa ba ma. To shi yasa muka ga ya kamata mu kira shi national chairman ya shigo cikin wannan maganan da ke faruwa a Taraba. Mu ba mu ce wannan ke da gaskiya ko wannan bashi da gaskiya ba, a'a, a nuna mana ga hanyar da zamu bi mu tafi APC tsintsiya madaurin ki daya. Mu kuma muna roƙon Allah ya ba mu sa'a mu karbi gwamnatin PDP a Taraba. PDP bata da wani dan takara na gwamna guda daya illa wanda yake kan kujeran. To kaga ya nuna lalle suna kimsa kenan. So in kan mu ya rabu kuma ya zamu yi mu fuskanci PDP a tafiyan da ake yi yanzu.
Irin wannan lamari na shugabanni biyu ya shafi wasu jihohi da shugaban APC Adam Soshimole yace zai sulhunta sabanin da ya cancanta. Dama sakataren jam'iyyar Mai Malabu ni yace akwai tsarin sulhu.
Kowane jaha da ka sani suna da kwamitin karban kuka ba jiha daya bane duk jahohi da ka sani duk inda muka tura ayi zabe jahohi 36 da Abuja akwai committee zabe kuma akwai committee karban koke koke wannan shine ai ba ma wai committee daya biyu bane a kowane jaha suna da tasu inda muka ware musamman ma kuma jam'iyya ta ba su hurumi daidai da kundin tsarin mulkin jam'iyya su karbi koke koke kuma su magance koke koken abin da ya gagare su kuma za su kawo headquarter jam'iyya ba za a karbi aikin wancan committee a headquarter kai tsaye ayi ba amma headquarter za ta shigo a yayin da committee sai ta gama aikin ta sannan ta kawo report din ta headquarter to anan ne headquarter din za ta san abinda za ta yi amma ina baka tabbacin duk dan jam'iyya mai son wannan jam'iyya kamar yadda suke korafi wannan dukkan son jam'iyyar ne kawo mutun zai kuka duk kukan da mutun zai yi kuma insha Allah za a saurara masa saboda haka ne aka kafa wannan committee kamar yadda na faɗa jihar Rivers da Delta da sauransu da Imo jihohi ne da da idan kana maganan APC kamar kana tallan kashi ne so amma da suka ga adalci irin na shugaba Muhammadu Buhari duk ayyukan da ya gada a wa'annan jihohin wanda ma an jinginar ba a yin su ya bada kuɗi ana kammala suna gani titunan su da da baya biyuwa yanzu yana biyuwa wutar lantarki ta samu sace-sacen jama'a da ake yi a wa'ancan yankunan nasu ya samu sauki to wannan abubuwa dole ne mutane su gamsu cewa wannan shugaban adali ne jam'iyyar da yake ciki kuma dole ta yi mutunci ta yi daraja shi yasa kake ganin kowa yana rige-rige na zama shugaba a gurin to kaga an ci gaba to insha Allah wannan rigingimu kuma ba wai rigingimu ne da za su zama matsala da za ta gagari jam'iyya warwarewa ba
za mu jira mu ga wanda zai zama gwani da wanda zai hakura tunda tuni ma an rantsar da yawancin shugabannin da barin ƴan korafi na duba zama ko sauya sheka sanannen abu ne a Najeriya mata na bukatar samun akalla kashi 35 cikin 100 na mukamai da damar tsayawa takara inda sai dai kashi in mace ta tsaya hatta ƴan uwanta mata sai su gwale ta Hajiya Hafsat Marshall ta taba yunkurin neman kujerar gwamna a Zamfara.
Mu arewa har yanzu muna nan akan bakan mace ba za ta shugabanci ba an tashi an lika wa musulunci. To ni kuma na san a musulunce mun samu mata da suka yi mulki. Bilkisu ta yi mulki. Duk wanda ya matsaye binciken tarihin Maiduguri mun yi mata wajen guda 4 ko 5 da suka yi mulki. Mata sun yi mulki a Sokoto. Ga Zariya mun yi, ga Zamfara mun yi. Kuma duk waɗanda suka yi mulkin nan idan ka bi tarihin su zaka ga sun tabuka wani abu a rayuwar su. In namiji ma ya ce ba zai ba mace shugabanci ba to ai kace shugaba a gidan shi. Ko ba haka ba? Duk abin da aka yi ka gama girman kanka a waje, ka gama mulkin ka da ikon ka a waje, in ka dawo cikin gidanka matarka za ta baka oda kuma za ka bi. Saboda haka duk wannan suna brainwashing din kansu ne. Na taba cewa lokacin da zan yi siyasa na ce na yi challenging a gaya min aya ɗaya cikin Alkur'ani mai girma wadda ta ce mace ba za ta yi mulki ba. Idan aka gaya min ita zan yadda in saduda in daina karfafawa mata su shiga su nemi mukamai. Amma duk inda mace ta samu mukami za ka duba ka gani za ka gani akwai wani abu a kai. Za ka ga ta samu nasara akan abin da ta sa a gaba. Saboda ita ba ta da kabilanci ba ta kuma da son kai saboda haka in arewa sun bar matansu sun ci gaba ruwansu in ba su bari ba kansu suka yi wa
Hajji Hausa din haka ne abin da yake ba da mamaki za a ga mace ta tsaya takarar in an zo zabe sai ƴan uwanta mata maimakon su yi kishi su mara mata baya sai su zabi maza
saboda bakin ciki ka san matanmu na arewa muna da bakin ciki ba ma san mu ga wanci ta yi wani abu ko kayan daki ne ka canza a ɗakin ka lokacin da ake yayin canza kayan ɗaki za ka ji ana gunaguni wanci ta canza kayan ɗaki ni ma sai na canza ko bashi za a shiga ayi a canza kayan nan saboda haka bakin ciki ne yake hana matan mu su mara wa sauran mata baya kuma ina gaya musu da sun haƙura mulki da iko da duk wani abu na Allah ne Allah ne mai bayarwa shi ne mai hanawa idan Allah ya ba mace to su mara mata baya su ga kamun hannunta har yanzu ba mu ba mace mukamin da ya kamata mu auna shi a sikeli mu ce ga abin da mace ta yi ba saboda haka a cire bakin cikin nan a cire san kan nan a ba mata dama mata ƴan uwanta su mara mata baya ta samu abin da ta samu kuma Allah ya yarda mu ma nan gaba muna nan muna ta campaign din mutane mata su fito kuma in suka fito mata za mu zaba
tun haka ne ma mai bambancin Hajji Hafsat tunda duka in ma mutum ya je ya tsaya zabe ya ci gwamna ko shugaban kasa akwai wata shugabar kasa da zai zo ya samu a gida
to ai abin da nake kaya maka kenan nace duk wani fankaman da namiji zai yi da iwon da zai yi a waje baya son mace ta mulki ya gama mulkin sa a waje in shugaban kasa ne shi in gwamna ne shi in chairman ne kowane ne shi karshen ta din ya dawo mace ce za ta yi ruling din shi a cikin gidan shi wannan babu shakka a cikin sa kuma wani lokaci masu mulkin ma matan na ba su shawara shawara ce ba sa bi waɗanda suka bi shawaran matan su za ka ga abinda duk suka yi yayi kyau saboda annabi ma yana shawara da mata ba inda aka ce ba za ka yi shawara da mace ba in ta kawo shawara mai kyau ka dauka in ta kawo mara kyau ka zubar abinda aka ce ake so kenan amma sai a tashi a ce ai mu bace shawarta ma bata taka karata kariya ba inji wannan mutumin ne ya faɗi haka Allah bai faɗi haka ba annabin sa bai faɗi haka ba
mata kan ce za su taka rawa fiye da maza a lamuran rayuwa amma da alamu ta bangaren zabe ba a ta da wannan hasashen shugaban APC Adams Oshimole yana son dawo da tsarin nan na zaben yar tinke wajen fidda gwani da yiwuwar fara hakan kan zaben gwamnati Oshun a watan Satumba wasu masu son takarawa inuwar jam'iyyar in Allah ya kai mu 2019 na na'am da tsarin ɗaya daga cikin su shine Habu Mu'azu daga yankin arewa maso gabas
cikin dalilan da ya bayar ya ce in aka cire gwani ta irin wannan na option A4 wato da ke kira kato bayan kato ko kuma ayi laya bayan dan takara to duka yan jam'iyyar AP za su ji su suka cire wannan dan takara to kusan wannan abu ne mai kyau kuma yan siyasa irin mu wanda muke da jama'a a ƙasa kusan akai wannan mu yafi mana tsakani da Allah saboda in kana da karbuwa a wurin jama'a to ba za ka ji tsoron wannan mataki da aka dauka ba amma in da man kai kana jiran sai wani ne zai dora ka to wannan shine zaka kwana ba bacci kana ta tsoyeka da shi amma kowanne yana da aikin sa idan ka dauki wadancan wanda shugabannin jami'a su cire shi wani lokaci baya bata lokaci kuma za a cirewa ba fada da yawa da sauransu amma abin da ake so a hana shine kawai a ce mutum daya mallaki jami'a ko kuma wasu yan kalilan sun mallaki jami'a sai abin da suke so ko a ba su kudi ko kuma ka musu biyayya na ƙarya wanda za su cire dan takara wanda zai cutar da jama'a mu shi yake kawo yan jami'a su ce su ba ruwan su a cikin dan takara da aka cire amma idan aka ce wanda yake da jama'a ya fito ya tsaya ayi layi a bayan sa to wannan zai sa dan takara ya yi tammutu sosai wurin neman jama'a da kuma kyautatawa jama'a kuma zai zama da kowa yana da haƙƙi wurin cire shi kuma shi zai san yana da haƙƙi kowa yana da haƙƙi a kansa to wannan ni na yi na'am da wannan sabon doka da shi chairman na jami'ar APC da yake so ya gwada jarbawan a jihar Oshun ya ce idan abu yayi zai aiwatar da shi kuma a duka jihohin Najeriya a zabe mai zuwa in Allah ya yarda.
Wato Habu Mu'azu ba ganin za a iya samun matsala in mutane suka jejjeru a bayan wani zai gane cewa waɗancan ba sa tare da shi, don haka zai iya kawo wakiyayya. Wasu masu sharhi na ganin haka.
No ba zai kawo ba saboda dama a siyasan ka san kana tare da mutum wani baya son ka. Amma jami'an ku ɗaya ne ka san daga ran da aka cire goni zai dawo wurin ka. So tu kuma da a ce delegate na wato shugabannin jami'an suka cire kai ka san ai wanda ba sa son ka. Dole in kana siyasa zaka iya sanin wani na tare da kai wani ba tare da kai. Amma dake in aka yi primaries ka san wanda zai ci primaries a jam'iyya ya zama dan takara to kowa kuma zai zo ya hadu wanda ba dan siyasa shine baya da yafewa amma dole dama aka bambanci ra'ayi muka yi dole abu ya wuce zaka yafe kaga ka zake ma kafi wanda ya zabe ni ma ko wanda ya zabe dan takara zaki ya wurin neman a ci zabe amma wanda kaga yake tsoron wannan to tabbas ba dan siyasa dole siyasa ka bambanci ra'ayi don baka zabe na yanzu ba wai ka nuna baka sona bane so da haka ba wani ba zai kawo komai ba a Nasiru da kuma cikin jam'iyyar nan ba zai kawo komai ba in Allah ya yarda
zaben fidda gwanin jam'iyyu kan nuna a kabilar yadda yan jam'iyya za su tsaya cip ba kace na ce a cikin gida duk da kuma hakan fa ba shine dahir din lashe babban zabe ba yanzu ko bari mu shiga hukumar zabe wacce ta ce ba ta ji dadin yadda aka yi amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'u a rumfunan zaben jihar Ekiti ba da jam'iyyar APC mai mulki a tarayya da dan takarar da Kayode Fahimi ta lashe hukumar zaben ta bakin kwamishina Muhammad Haruna a wata sanarwa ta ce wannan lamari san bai dadi ba kuma za ta dau matakan hana aukuwar haka a nan gaba masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin mai filin Ladan Ibrahim Ayawa da mai kula da hada sauti Julie Gresham naku Nasiru Adamu Alhikaya ke cewa wassalamu alaikum
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
A cikin ƴan makonnin da suka gabata ne da rundunar sojin Najeriya da kandamar da bukukuwan cika shekara 155 da kafuwa a jihar Borno dake shiyar arewa maso gabacin Najeriya jihar da ta yi fama da kalubalen ƴan kungiyar Boko Haram wanda aka soma wannan biki tun a ranar 29 ga watan Yuni har zuwa ranar 6 ga watan Juli na shekarar 2018 kama da bude wasu garuruwa da ƴan kungiyar Boko Haram din suka kawo gida a ciki a baya da kaddamar da sharan gona da rabin magunguna kyauta ga wadanda ke fama da kananan cututtuka da bajin kolin kayayyakin makaman da rundunar sojan ke da shi da ma sabbin kayayyakin fada da suka samu da kuma raba kayan tallafi da matan manyan sojojin suka yi wa wasu marasa galihu a wasu kananan hukumomi da yayin gungiyar Boko Haram din suka yi barna a ciki. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da ya shirya gunci wannan taro ranar 6 ga watan Yulin 2018 wanda har ma ya nuna farin cikinsa game da zaɓo wannan gari na Mangudo da rundunar sojan Najeriya ta yi a matsayin ganda ta gudanar da bukukuwanta na rundunar sojan ƙasar da ake kira Amir Mambaran Tsaye.
The choice of this venue is very noteworthy and assuring to all Nigerians that the negative history which is associated with the Northeast in the past decade
yace zabo wannan gari da ke da bukar tarihi a shiyar arewa maso gabacin Najeriya kusan shekaru 10 kenan zai tabbatar wa ƴan Najeriya cewa sannan a hankali zai zama abin tarihi.
We are aware of the effect of Boko Haram's insurgency on the livelihood, economy and security of the Northeast people. This year's celebration is very much in line with this administration's three cardinal policies, which are security, economy, and anti-corruption.
Yace muna sanin yadda ƴan ƙungiyar Boko Haram suka tarbare harkokin rayuwar jama'a da harkokin kasuwanci da harkokin tsaro ga al'umman shi a arewa maso gabacin Najeriya. Yace wannan biki na wannan shekara yana daidai da abubuwan da muka sa a gaba guda uku wanda suka hada da batun tsaro da tattalin arzikin ƙasa da kuma yaki da cin hanci da rashawa. Kuma za mu yi kokarin ganin cewa mun tabbatar da waɗannan ƙudurori da muka sa a gaba a cewar shugaba Muhammadu Buhari.
This does not mean there are no challenges. There are pockets of violence in several states.
Yace sai hakan ba zai sa mu ce ba mu da matsaloli a ƙasa ba. Akwai matsalolin tashin hankula wasu jihohi da dama. Wasu ƴan siyasa ne ke tunzura su da gangan. Za mu tabbatar cewa mun zakulo su kuma hukunta su bisa tsarin doka.
I want to use this opportunity to reassure the world, Nigerians and the families of the remaining kidnapped Chibok girls and Lay Shuaibu of the Deputy School Girls, that this administration will not relent in our efforts to see that they are all released.
Yace ina son tabbatar wa duniya da ƴan Najeriya da sauran iyayen ɗaliban nan na makarantar Chibok da yarinyan nan da ake kira Niyar Sharibu na garin Dapchi cewa za mu kokarin ganin duk yadda za mu yi na cewa an sauko waɗannan yara masu koma wajen iyayensu. A cikin makon ne dai babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Baratai ya karbar da sake share garin Gudun Bali da ma sharan gona da zai ba damar al'umman wannan gari su gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu kamar yadda suke a baya. Gama abin da babban hafsan ke cewa
Gudun Bali was one of the strongholds of the dreaded Boko Haram sect which was illegally occupied by them.
Yace garin Gudun Bali na ɗaya daga cikin garuruwan da yayin kungiyar Boko Haram suka yi karfin gaske a baya, wanda kuma mutanen mu suka yi yaki da gaske, inda har suka sake kwato wannan gari.
We all know that Gudun Bali is a very important town.
Mun sani cewa garin Gudun Bali yana da muhimmanci da gaske, saboda kusanci da yake da shi da garin Baga, garin da yake da muhimmanci sosai wajen harkokin kasuwanci ga al'umman jihar Borno da yankin Tafkin Chadi.
We are indeed glad today that those displaced from their homes have been able to return to resume their normal life.
Yace muna masu farin ciki a yau na ganin cewa waɗanda ƴan ƙungiyar Boko Haram suka tarwatsa su suka bar garuruwansu yayin sun dawo cikin garuruwansu kuma suna ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Wasu da dama ma sun bar garuruwansu fiye da shekaru 7 da suka gabata, amma yanzu haka ga mu nan tare da su kuma za mu gudanar da wannan bukukuwa tare don mu share musu wannan gari yanda ɗan adam zai iya zama ciki. Honorable Abdul Karim Lawan dai shine kakakin majalisar dokokin jihar Borno kuma ɗan yankin Gudun Balin wanda kuma kaddamar da sharan wannan gari tare da shi.
Alhamdulillah mun gode wa Allah kwarai da gaskiya don wannan karamar hukumar mu na guzamala. Yau ya kai shekara 5 mutanen mu wannan mutanen Boko Haram sun kore su suka je suka zauna a Maiduguri a Kam, amma yau Allah ya sa, yau Allah ya kawo ƙarshen Boko Haram anan a Northern Borno.
Shi ma honorable Sugun Maimele na ɗaya daga cikin 'yan majalisun zartarwa na jihar Borno.
Mutane sun bar gidajen su shekara 4-5. Yau da suka zo koma gida duk wani wahalolin da suka wuce da su riga sun manta da shi. Yanzu kowa yana jin dadi ya je zauna da iyayensa, ya je zauna da mutanensa, su je gona su yi kaga mutumin kawai in bai samu yayi noma ba, in bai samu yayi kasuwanci ba, in bai samu yayi kiwo ba, ba kwanciyar hankali. Mu ba mutanen birni bane.
A kasalika rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da rabon magani kyauta ga ƴan gudun hijira da ma marasa galihu a filin polo dake cikin garin Maiduguri. Wanda kan yasa an tambaye babban hafsan sojan ƙasa Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ko menene makasudin su na yin hakan?
To akwai abin da ai muke kira civil military relations domin mu sada zumunci tsakanin mu da fararen fula. To yana cikin abubuwan da muke yi, shi yasa muka ce mu zo wannan jidare polo mu basu magunguna da kuma yi rigakafi ma yara kanana, basu gidan sauro domin ya kare su daga kananan cututtuka kamar su zazzabin ciwon sauro da wasu abubuwa haka.
Kamar mutane nawa ake sa ran kai da aka karbi wannan magunguna?
Basu kai ko 2,000 zuwa 2,000 haka. To abinda muke cimma niyya kenan.
To ko me waɗanda suka amfana da wannan magani ke cewa ne?
Sunana Fatima Suleiman.
Kun zo kin kai aiki ne ko kin ga kanki ne?
Na kawo kaina ma irin ma kuma na kawo ta ita ma.
Mun samu magani?
Eh mun samu magani, mun gode.
Na saga har an ba ku ne ko?
Eh an ba mu mun sani.
Mun wasun cututtuka ne ke damu.
Eh zazzabi, ciwon kai, ciwon malaria hakan nan duk yana damu.
Mun ba ku magani.
Wallahi an ba mu magani. Mun gode, muna godiya.
Su ma dai kungiyar matan manyan sojojin da ake kira Nawowa sun zarci wasu ƙauyuka da waɗannan iftila'i na 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ya shafa, inda suka raba kayayyakin kwana da na abinci da ma tufafi da na yara da manya. Hajja Umma Kulsum Tukur Buratai dai ita ce jagoranci sauran waɗannan matan manyan sojojin. Ga ma abin da take cewa:
mun zo ne mu gaishe ku, mu nuna muku ƙauna da muke da shi zuwa gare ku, mu nuna muku tausayin da muke ji. Ba wai kawai muna zaune a can ne ko muna jin daɗi ba, a'a, zuciyarmu yana tare da ku a nan. A kullum yomin muka tuna ku, sai mun yi kwalla, kuma kullum muka yi sallah ko muka aka je coci ana muku addu'a. Allah ya raba mu da wannan masifa. Waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya, muna musu addu'a, ya Allah ya ji kansu. Mu kuma namu tazo, Allah ya karbe mu da kyau da imani. Jarabawa ce daga Allah, kuma insha Allah wata rana sai labari. Shi yasa muka gani ya kamata mu zo mu duba ku, mu gaishe ku, mu dan ba ku dan guzuri kadan, ba wani abun kirki ne muka kawo ba. Amma abun da muke so ku gane shine ba ma so mu zo hannu banza. Shi yasa muka ce bari mu zo da dan wani abu kadan mu dan ba ku.
Na kuma zanta da wasu mutanen wannan ƙauye na Tungushe, inda aka samu wani tashin bom da ya sanadar mutuwar wasu mutane guda 5, wanda na gansu dauke da raunuka a jikinsu. Gama abin da suke cewa:
wallahi bom ne ya same ni.
Yaushe kenan wannan ya faru?
Sati 2 da kwana 6.
To kamar aina ne bom din ya tashi?
Gashi nan a kusa ne fa, karfe 10:12 na dare.
Akwai ko wanda bom din ya taba banda ku da ku ji rauni? Akwai wanda ya kashe?
Eh ya kashe guda mutane guda 4 ya kashe, da Boko Haram da 5.
Mutane guda 5?
Eh.
A ci gaba da bukukuwan wannan bikin ranar sojan ne dai. Rundunar sojan kasar ta mika wasu yara har su 183 da ce ta kame lokacin da take yaki da 'yan kungiyar Boko Haram, kuma suna dauka da makamai ga gwamnatin jihar Borno, wanda suka hada da mata da maza. Gama abin da kwamandan rundunar sojan shiya ta 7 Brigadier General Abdul Malik ke cewa:
yaran da kuka ga cewa mun mika su ga gwamnatin Borno, da gwamnatin Borno kuma suka mika su ma Majalisar Dinkin Duniya represented by mutanen UNICEF. Yara ne wanda muka tarar da su lokacin da muke waɗannan harkokin faɗan nan. Mun same su suna mu'amala da waɗannan terrorist nan. Waɗansunsu mun kama su tare a ɗaure da jigidan arsashe. Mun tarar da su suna nan ɗaure da bama-bamai a jikinsu. Waɗansunsu suna da bindigogi a hannunsu. To amma bisa ga tsarin kundin tsarin United Nations, in mutum ya kasance cewa shekarunshi bai kai na ballaga ba, akwai yanda ake ake handling nasu da su shine yau ya kawo ga yanda muka tankade su cikin waɗannan mutanen nan muka mika su domin muna sa zato muna kettatawa cewa za a iya a yi musu gyara a yi musu nasiha dawo su zama mutane ne mai amfani ga al'umma
yanzu dai fatan al'umman jihar Borno da ma nishiyar Arewa maso gabacin Najeriya dai shine saka cewa an kawo karshen wannan matsalan har-haren yayin kungiyar Boko Haram musamman ma na yankunan bakin wake da kan afka mutane a kowane lokaci kuma kowane wuri Haruna Dauda Biyu muryar Amurka
soja wuta gudu barewar
gari a Najeriya
soja tuwon kaya miya allura
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC to madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya